أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم. رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرة لطف جعلني بها في دائرة عنايتك، ونفعت أنس ترفعني بها إلى سماء حفظك ورعايتك، وعرفة نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وصنم الظالمين ونفسة الساكرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعضاء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مدى ساك سادوا دكو أولنا بجيري ميتارا البركة عند ميكي تاروا بيومن تنات دجونا مو أبين دبي أنفاني مو دنيا مو دكما لاهرم يو أصبر أشرن da tara ga watan Ramadana, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da garin Makka zuwa Madina 1443, wanda ya zo daidai da 30 daidai ga watan hudu miladiya 2022 a wannan zawiya, a wannan gari namu na kafancin. Allah subhanahu wataala muke roka da ya mana jagoranci kan abin da zamu yi karatu akai. An ramma ya ja mana aya ta 86 akin suratul baqara, wacce yake ita ce fadar sa madaukakin sarki bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ula'ika alladhina ashtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhum al'adhabu wala hum yunsarun. Ma'anar ayan Allah subhanahu wa ta'ala yace wayancan mutanen da suke rubuta littafi da hannayensu, suke koya siffofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan su da'awan cewa lalle haka Allah ya saukar. Allah subhanahu wa ta'ala yace har ma suna kudin baki suna cewa lanta masalan naru illa ayyaman ma'dudat. Allah yace a'a, ulaika alladhina ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah, sune wayanda suka siyar da lahiran su suka karba duniya. Kaga duk mutumin da ya siyar da lahirarsa ya karba duniya, ka san tabewa ya zo kenan a lahira. Ko tabewa ya zo kenan, kiri-kiri ka siyar da abin da shine zai amfane ka, ka siyo abin da zai cuce ka, hauka ya kare a nan wurin. An gane wannan ko? Sai Allah subhanahu wataala yace to tilla kuma suka yi wannan abin da gangan, fala yukhaffafu anhum al'adab, Allah yace ba zan rangwanta musu ba akan azaba, wala hum yunsaruna, sannan kuma babu wani wanda zai taimake su a ranar lahira din. Idan ka kalla wannan ayar, Allah subhanahu wataala ya ja hankalinmu, musamman mu musulmai, kar mu yadda wannan rayuwa ta duniya ta yaudare mu. Hayat kwata-kwata mutum ya dade a duniya shine shekara miliyan uku, ko ya dade shekara miliyan uku, miliyan uku to na rage miliyan biyu ya yi yawa, to miliyan daya ba za a kai ba, 200. Ka san jiya an min gyara, an ce na ce limamai shekara 20, an ce kai a gyara a gyara, to 80 ne to ya riga ga an rage, ko ba a yi dare mutum zai yi shekara miliyan uku ba, mutum ba zai yi shekara miliyan biyu ba, mutum ba zai yi shekara miliyan ɗaya ba. Kwata-kwata a zamanin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mutum ya dade shine shekara 150 170. Average ɗin rayuwar da musulmi yake yi, koko mutumin da ke rayuwa a wannan zamanin, average rayuwa shine shekara 70. Sai musulunci yake kai wani irin mutum ne dan shekara 70 da zaka yi a duniya ya rude ka akan shekarun da ba su da iyaka na lahira, domin shi lahira har abada ne, ba ma abadan a can, babu abadan a lahira. An gane wannan? Amma tunda mutane sun saba da fada khalidina fiha abada, sai Allah yake to khalidina fiha abada, amma a lahira babu wani abu wai abada. Amma tunda mutane sun saba fada a ce abada, to sai Allah shi ma ya ce abada abada yana da karshe kenan to amma layira babu karshe babu karshe tafiya ne sarmadan ne shi kuma sai Allah subhanahu wataala ya ji hankalin mu karka yadda dan shekarun da zakai a duniya ya rude ka kaje kai yaka haram yaki halal yaki haram musulunci ya hana mutum domin me ne an sanya cewa zuwan mutum wannan duniya yanda kaga kaman shiga kasuwa ne duk wanda zai je kasuwa to ka tabbatar akwai abin da zai kai shi koda ba ce bane zai je ba kilan zai je ga wani abokin shi kila zai je ga shaguna ne kila zai je ya taya wani abu ne wanda bayan zai amfani da shi bai san kudin sa ko yadda ka shiga kasuwan nan lokacin wani yake fitowa ko ka tsaya kalla lokacin da kake zuwa zaka shiga kasuwa lokacin wani yake fitowa to haka duniya take kasuwa ce kowa ya zo ne yayi hada-hadansa ya ci abin da zai iya ci da an tashi shikenan wanda ya ci riba ya ci riba wanda ya asara zai gan shi auta to sai aka nuna maka cewa duniyan ana shigowar ta ne ta hanyar haihuwa za a haife ka ana fitan duniyan nan ne ta hanyar mutuwa da ka mutu shikenan ka fita daga duniya ka tafi wancan gida wanda yake nan har abada daga nan yan uwanka da abokan arziki za a fara hadawa yaya za a yi maganar likafani yaya za a yi a dauko makara sai a ce da tango da dallami su je can masallacin su dauko makara kana kwance kana ji kai ba za a dauko makara yanzu amma za ka iya guduwa ne ba za ka iya guduwa ba haka nan za a dauke ka a maka wanka kana kallo jikinka da kai ta boyewa ba ka san wani ya ganka kai ta nuku-nuku ko sai ga yanzu gashi wasu ne ke ganinka dan musulunci ya tsara wasu abubuwa ba a san in za a yi magawa wanka mutane su wuce guda uku waɗannan mutanen kwara uku kun ma su zamanto amintattu ne a wurin wannan mutum abinda ake yi a kasar Hausa kuskure za a yi ma mutum wanka sai ka tarar da mutane sama da goma a wurin wannan ya saba wa karantarwa musulunci mutane uku ne hayat hudu su ne ake son su shiga lokacin da za a mutum wanka za a cire masa kaya har lokacin da za a masa wanka musulunci yace a kiyaye masa darajarsa da alfarmarsa a dauko wani zani a daura daga cibiyarsa zuwa gwiwansa saboda waɗannan mutanen uku ma kar ma su ga tsareyincinsa amma yanzu kawai sai ga mutane an kai goma ana ashe dama yana da tabo a jikin shi amma mutum ba sani ba dama ya za ka sani Allah subhanahu wataala ya yafe mana da ka fita wannan mutuwan ta dauke ka za a kai ka can wajen gari sai a birne ka to daga nan fa daga kai sai ya halinka a cikin wannan kabarin in kai kyakkyawa ka ga kyakkyawa in mutun ya ga mumuna Allah ya tsare mu Allah ya yafe mana dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah subhanahu wataala yake nuna maka duniyan nan idan ta kare to an tafi gidan da baya karewa wani tattali kai da ni muka yi ma wannan gidan shine tambayar da ayar nan take tambayan kowa yanzu wani tattali wani aiki kai don wannan ranar ta zaka mutu a sa ka a kabari daga nan ba wani dan uwanka da zai iya tsayawa a wannan kabarin duk yanda kake ganin matanka tana son ka kana mutuwa ba za ma ta yi ta kwana a dakin ba ba za ta yadda ba da an kai ka makabarta an birne ka a ramu babban danka sai ka ce to kai ka bar wasulci ya tsaya a wurin kuma ka gaya ma limamu ungwanku ne ce to kai abazo baba ya bar wasulci ya ce idan an gama birne shi kai ka tsaya a wurin tunda kai ne babba kai gadin shi za ka ga danka na limamu ga dan zari ido cewa kai wannan wasiyan da kaman ya ba za yi wannan wasiyan ba Allah ya yafe mana saboda haka wannan ayan tana jan hankalinmu kowa ya tsaya ya duba ya gani menene ya aikata domin ranar mutuwarsa Allah ya yafe mana aya ta gaba kuma sai Allah subhanahu wataala ya jawo hankalin wayannan banin Isra'ila yace
walaqad ataina Musa al-kitaba walaqad ataina Musa al-kitaba wa kaffayna min ba'dihi bir-rusul وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تحوى أنفسكم استكبرتم ففريقا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون
الله يتي ولقد آتينا موسى الكتاب وكفينا من بعده برسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون معنى الآية الله سبحانه وتعالى يتي ولقد آتينا موسى الكتاب hakika mun baiwa annabi Musa alayhi salatu wassalam littafi wanda yake shine at-taura wa qaffayna min ba'dihi bi rusul muka biyar da manzanni bayan annabi Musa wanda suka ci gaba da amfani da wannan littafin nasa na at-taura wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat muka baiwa annabi Isa alayhi salatu wassalam shi ma littafi sannan bayan mun bashi littafi sai muka karfafe shi da bayyinat mu'jizozi bayyinat a wannan ayan yana magana akan mu'jizozi ne wa ayyadnahu bi ruhil qudus sannan kuma muka karfafe shi da ruhul qudus afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum duk lokacin da manzo na yazo musu da wani hukunci ko wata aya wanda sarran su bai zo daidai da shi ba istakbartum sai su fara girman kai ففريقًا كذبتم واستكثرتم سوسه قريه wannan annabin sha wannan annabin ƙarya yake وفريقًا تقتلون واستكثرتم wa'annan mutanen kuma sai su ruka kakkashe wa'annan annabawa Imam Sha'rawi Allah subhanahu wataala ya saka masa alheri yayi magana kan wannan ayan inda yake cewa kaga annabi Musa alayhi salatu wassalam a cikin annabawan bani Isra'ila gaba ɗaya babu wanda ya kai shi suna kwa ko wanda ya kace suna idan ka kalla alqur'ani tun daga baqara har zuwa nasi babu annabin da aka yawaita ambatansa kaman annabi Musa babu wani ba za ka taba wuce izu biyu ba ba tare da an yi magana kan annabi Musa ba babu wannan izu biyu a qur'ani wanda za ka wuce shi wanda ba ai magana annabi Musa ba Allah ya bashi littafi mai suna at-taura wannan at-taura ita ce akwai shari'a a cikin ta kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul maida aya ta 44 wanda Allah subhanahu wataala yake cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyyuna wal-ahbaru bima stufidhu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada kenan wannan at-tauran Allah subhanahu wataala ya sanya shari'a a cikin ta bayan wucewar annabi Musa alayhi salatu wassalam duk annabawan da aka turo sai aka hukunta su da su rika yin aiki da littafin nan na annabi Musa alayhi salatu wassalam su ba a ba su sabon littafi ba to wayannan mutanen da bani Isra'ila sai suka dosa ƙaryata wayannan annabawan duk abinda wayannan annabawan suka gaya musu wanda bai zo daidai da sarran su ba sai su ƙaryata wasu kuma sai su kashe abinda wayannan mutanen na bani Isra'ila suka kai kenan har zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala ya turo annabi Isa alayhi salatu wassalam annabi Isa alayhi salatu wassalam shi ma daga bani Isra'ila ne sai Allah ya bashi sabon littafi me yasa aka baiwa annabi Isa alayhi salatu wassalam sabon littafi Allah subhanahu wataala ya ƙara saukakawa halittinsa wasu daga cikin hukunce-hukunce wanda da aka daura wa wayannan mutanen kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a Ali Imran aya ta 50 inda Allah subhanahu wataala yake cewa kan annabi Isa alayhi salatu wassalam wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum wa ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum cewa Allah ya turo ni ne zuwa gare ku ko kamar yadda muka karanta a kwana hudu da suka wuce cewa ai Allah shi annabi Isa alayhi salatu wassalam ya faɗa cewa I was sent to the lost sheep of Israel the house of Israel an turo ni ne zuwa ga batattun tumakai na bani Isra'ila abinda annabi Isa ya faɗa kin shine yanzu annabi Isa Allah subhanahu wataala yake gaya mana a cikin alqur'ani ai ni an bani littafi ne ma wannan injilan da kake gani shi yasa ko a kasar Hausa ake cewa injila sabon alƙawari wancan kuma sai su ce mata tsohon alƙawari me yasa ya zamanto sabon alƙawari وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ دَنَّا هَلَتَّا مُكُ وَسْأَبُوا وَاندَدَا أَنْ هَرَمْتَا مُكُ
An gane wannan ko?
To, si wayannan bani Isra'ila tunda yanzu Annabi Isa ya zo da wasu abubuwa wanda bai zo daidai da san ransu ba. Kaman karban jizya, karban haraji, ko ba shi bane da giman Annabi Isa da wannan sarkin na wannan garin wanda har ya kawo sanadiyan koransa? Ai wanda suka karanta Bible sun san wannan case system. Ko? So tunda bai zo daidai da san ransa ba, ransu ba. Fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. To yanzu yaya za su iya kashe Annabi Isa alayhi salatu wassalam? Zai yi wuya su iya kashe shi, domin shi Annabi ne wanda aka bashi littafi, shi mursali ne, kashe shi ba zai yi ba. To tunda kashe shi ba zai yi ba, yaya za su musguna masa? Ai, a kokarin plan din da suka yi na kashe shi ne Allah subhanahu wata'ala ya dauke shi, kamar yadda ya zo a cikin Alkur'ani, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu. Allah ya ce basu kashe shi ba, na ya zare kilhim, na ya zare crucifying. Allah ya ce duka ba wanda ya faru. Allah ya ɗauke kayansa ne zuwa gare shi. An gane wannan ko? To yanzu kenan Annabi Isa alayhi salatu wassalam da ya zo sai suna ƙaryata shi duk da an ba shi littafi. Sai Allah subhanahu wata'ala sai ya ƙara ƙarfafansa da abubuwa guda biyu, shi ne mu'jizozi, warkar da makaho, warkar da kuturu, bayar da labarin abinda mutum ya ci, sannan yana kera tsuntsu da ƙasa, tsuntsun kuma ya tashi. Ko? Wa ubriu al-akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idhnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiluna fi buyutikum. Ko? Sai wannan ya zamanto mu'jiza, an ƙara ƙarfafan Annabi Isa alayhi salatu wassalam shi. Sai diddata wayannan tsafta, ai wannan rayar da matattun nan da kake dawo ba su gama mutuwa ba. Ba su gama mutuwa ba. Kawai sai kace wai ka tayar da su. Sai suka daga nan sai Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ƙarfafan Annabi Isa alayhi salatu wassalam da Ruhul Qudus. Wane ne Ruhul Qudus? Ruhul Qudus shine mala'ika Jibril alayhi salatu wassalam. Malamai da dama sun tattauna kan ya za ku ce mala'ika Jibril shine Ruhul Qudus a wannan wurin. Aka ce a saurara mana. Gashi nan a Qur'ani Allah subhanahu wata'ala ya yi indicating, ya nuna cewa Ruhul Qudus din nan shine mala'ika Jibril. A cikin hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna Ruhul Qudus shine mala'ika Jibril. Aya na farko wanda kowa ya hada cewa nan wurin suratul Qadr. Ko inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairum min alf shahr tanazzalu al mala'ikatu war ruhu. Waye ruhu a nan wurin? Mala'ika Jibril. An gane wannan ko? Nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al munzilin bi lisanin arabiyyin mubin. Daga nan wannan sai mas'alan ta kare. A hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanyawa sayyidina Hassan, Hassan bin Thabit, sai ya sa masa minbari a cikin masallaci, sai ya tashi, sai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan wasu sun soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Hassan sai ya tashi, sai ya mayar da martani. Har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mayar musu da martani, Ruhul Qudus yana tare da kai. Har ma a wani zaman yana masa addu'a yana cewa ayyadakallahu bi Ruhul Qudus, Allah ya karfafe ka da Ruhul Qudus. A aya ta gaba kuma Allah ya ƙara nuna mana taurin kai na wayannan mutanen, sai Allah subhanahu wataala ya ce ga abin da suke gaya wa annabi Muhammadu.
Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun.
Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun. Wa qalu, Allah subhanahu wataala ya ce wayannan mutane na bani Isra'ila sai su rika cewa annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama idan ya zo yana musu wa'azi, qulubuna ghulf, ai zukatanmu a rufe take. Zukatansu a rufe take, duk wa'azin da yake yi ba za su taɓa shiga ba. Wasu malaman tafsiri suka ce a'a, wa qalu qulubuna ghulf, wayannan Yahudawan suna cewa zukatanmu cike suke da ilimi, ba su da buƙatuwan wani ilimi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zo da shi. Sai wasu malamai suka ce a wancan din na farko shine mafi kyawu, domin abinda Allah ya faɗa a gaba, domin sun ce wa qalu qulubuna ghulf, zukatanmu a kulle suke. Sai Allah ya ce a bal a ba maganan zukatanku a kulle suke bane, la'anahumullahu bi kufrihim, Allah ya la'ance su ne. Tunda kuma Allah ya la'ance su, duk yanda kai ka nemi shiryarwa shiriyan ba za ta zo ba ko shiriya za ta zo ne duk wanda Allah ya tsine masa zai shiri ne ka gano wannan kalma ko ma'anan wannan kalma in aka ce Allah ya tsine wa mutum shine Allah ya nisanta shi daga rahamarsa duk wata rahama ta Allah ba za ta taba shafan wannan mutumin ba to wannan mutumin zai shiriyu ba zai taba shiriyuwa ba irin abin da ya faru kenan da Abu Lahab da Allah subhanahu wataala yace tabbati yada Abi Lahab wata Allah ya tsine wa hannayen Abu Lahab to tunda an tsine wa hannayen me yasa akai amfani da hannaye a wurin saboda mafi yawanci dan adam ya fi moran hannu ne ko dan adam ya fi moran hannu ne tunda da hannu ne zai kama wannan zai yi wannan aikin zai yi wannan aikin zai ci abinci ko in yayi ya kama ruwa da hannu ne zai sa ya tsaye to saboda haka idan akai amfani da hannu hannu yana wakiltar dukkanin dan adam ne ko shi yasa a shari'ar musulunci idan ka sare wa mutum hannu daya zaka biya rabin diya kaga dai ga mutum bai mutu ba amma in ka sare mai hannu daya zaka biya rabin diya in ka kara sare mai dayan hannun zaka biya diyan mutum cikakke ne saboda mene ka kashe mutum a tsaye kawai domin babu hannu to duk abin da zai yi sai ya an yare mataimakon wani an gane wannan ko sai Allah ya ce a to tabbaci da abin an tsine wa hannayen nasa ma'ana an tsine masa shi yasa har ya mutu bai taba yin imani ba saboda an nisanta shi sai Allah nan wurin ya ce bal la'anahumullahu bi kufri Allah ya tsine musu ne saboda kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suka yi fa qalilan ma yu'minuna kadan ne daga cikin yahudawa zaka tarar da su suna masu ban gaskiya da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a aya ta gaba sai Allah ya ce
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين معنى رواننا آية الله سبحانه وتعالى يتي ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم يا يندى للتافن نع القرآن يزو min indillahi daga wurin Allah wanda Allah nan shine ya aiko da annabi Isa ya aiko da annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda wannan littafin na alqur'ani musaddiqul lima ma'ahu yana gasganta abinda ke tare da su na at-taura na injila da abinda yazo a cikin at-taura da injila wanda mutane ba su yi tamfarin da shi ba Allah subhanahu wata'ala ya kara tabbatar da shi idan ka duba bible kissan mutanen annabi Nuhu Sodom ake cewa musu ko Sodom kissan su yadda ta zo a Bible haka ta zo a Qur'ani babu bambanci inda bambancin yake kawai wuri ɗaya ne inda suka yi ƙarya cewa wai yaran annabi Nuhu wai sun ba baban sun ba annabi Nuhu wai sun ba shi giya wai ya sha wai ya afka wa yaransa ai shine maganar da yayi gabantun da yanzu ba kuma muna dan sauraro karatun namu na yau shine muke dan tabawa haka a gurguje san wai intoxicating din sa ya babban abin da dai wurin yake nuna wa kenan sun yi intoxicating din sa sun bugar da shi wai ya afka musu su suka yi dare suka yi seducing ake cewa seducing ko wai suka yi haka din shi ai kaga wannan hankali ba zai iya dauka ba to wannan wurin kawai shine bambanci da yadda yazo a Qur'ani da yadda yazo a cikin Bible to kenan kaga anan wurin yace musaddiqul lima ma'ahu wanda al-Qur'an nan yana gasganta abin da yazo a cikin littafin su na at-taura da abin da yazo a cikin littafin su na injila amma abin da mutane suka yi tamfarin da shi suka goge suka kara ba ruwan Qur'ani da wannan an gane wannan ko wa kanu min qab yastafihuna alladhina kafaru wanda kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna yin tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba su nasara da rinjayi akan abokan gaban su albarkacin annabi Muhammadu ma'ana albarkacin annabin da za a turo a ƙarshen zamani suna yin wannan tawassulin sai Allah kuma ya ba su nasara falamma ja'ahum ma arafu yayin da abin da suka karanta a littafin suka san shi kamar yadda suka san dan da suka haifa shine falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi sai suka kafirce ma annabi Muhammadin fala'anatullahi 'alal kafirin Allah yace la'antar Allah ta tabbata akan wanda ya kafirce wa ayoyin Allah idan ka kalla wannan ayar kafin nan mu je hadisin Abdullah ibn Abbas da yake cewa ba sun kasance da suna yin tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma Allah ya ba su nasara da rinjaye to ɗaya daga cikin ko wasu daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar Mu'adh bin Jabal da Bashar bin al-Barra da Ma'ad ko Ma'ad Abu Bani Salma sun kasance suna cewa Yahudawa ba ku bane da kuke cewa kuna kamun kafa da annabin ƙarshen zamani Allah ya ba ku nasara akan mutanen da kuke fada da mu muna Madina sai kuma Allah ya ba ku nasara sai suka ce ma wayannan sahabban guda uku nan suka ce wannan da muke fada da wannan da ya bayyana ba dai bane ba dai bane ta ce ina ai da shine ma da sun yi mai da shi amma wannan din nan ba shi bane to a ayan nan idan ka kalla manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana ya tabbatar cewa Allah subhanahu wataala ya tabbatar ma da kansa cewa shi kadai ne ke iya shiryar da bawa ko to amma a cikin alqur'ani sai Allah ya nuna abubuwa guda uku Allah baya shiryar da mutane akan su la yahdil qaumal kafirina la yahdil qaumal zalimina la yahdil qaumal fasikina duk wanda ya dauki wannan rigan ko ɗaya daga cikin wannan rigan ya sa Allah ya ce ba zan shiryar da shi ba wuta zan kai shi duk mutumin da ya dauki kafirci bayan ga gaskiya ya sani cewa annabi Muhammadin nan gaskiya ne Allah ya turo shi ya kafirce ya kin imani da shi Allah ya ce ba zan shiryar da shi ba wuta zan kai shi kenan ya nuna da gangan ne ya yana sane cewa annabin ne amma ya ki imani da shi Allah ya ce ba zan shiryar da shi ba wuta za mu kai shi na ɗaya kenan sai na biyu mutumin da yake fasiki ne wallahu la ya'lamu al-qawma al-fasikina Allah baya shaida mutumin da yake fasiki ne menene fasikanci ko fasikanci shine mutum ya rika sauka shoulder bayan yana sanin cewa saban Allah ne mutum ya rika saba wa Allah bayan ya san wannan saban Allah haramun ne kaga kenan akan ilimi ya aikata wannan amma wanda yake bisa kuskure ne wannan za a yafe masa sai na uku az-zalimi duk mutumin da yake az-zalimi ne ko wane ne ka gaya masa wannan Allah ya ce ba zai shirye da shi ba tunda mutum ba zai zalunce ka ba sai yana sani ko ba haka bane sai yana sani ko misali kin yan kasuwa da mai takarda yace ba ma yawan karatu akan yan kasuwa ko ai suna sane suke ma an talakawa tunda shi mai kudi shi ga dole shi kasuwa yana sayan magi leda daya ko yana sayan magi naira 20 ka taba gari mai kudi yana zuwa sayan magi naira 20 in zai sayi magi mai kudi kwali yake siya kwalin magin gaba ɗaya sai ya siya sai ya aci yanzu kai ne tun daga zaka je ka sayi leda daya na naira 40 rabin leda ko makamancin ko mata haka ake cewa kenan kai ne yanzu za a aika ta hada kamar tukuza kenan yana sanar zai rika gallaza maka shi ya san abin da ya saro wanda in ya siyar a daidai farashi kaza zai ci riba amma sai ya ninka ya kara ya ninka Allah ya ce to duk wanda yake ma mutane haka yake zaluntan su a kowane irin sana'a ne a kowane irin mu'amala ne ka zalunci mutum Allah subhanahu wataala ya ce ba zan shiryar da kai ba haka zan bar ka in ta maka talala ka zo in saka a wuta Allah subhanahu wataala ya yafe mana
amin
Allah subhanahu wataala ya yafe mana sai Imam Sharawi yake cewa to kaga daga nan wannan sai mu gano duk wanda yake so Allah ya ki shiryar da shi ya bi ɗaya daga cikin wayannan abubuwan guda uku ko dai ya zamanto azzalimi ko ya zamanto fasiki ko ya zamanto kafiri Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah ya sani a aya ta gaba sai a wannan ayan da malam ya ja mana sai Allah ya ce fala'anatullahi alal kafirin la'antan Allah tabbata akan kafiri sai Allah ya ce ayan gaba
bisamashtaru bihi anfusuhum an yakfuru bima anzala Allah baghyan an yunzila Allah min fadlihi an yunzila Allah min fadlihi ala فباءوا
ce bisa mashtaro bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi faba'u bighadabin ala ghadabin wal kafirin adhabun muhim. Ma'anar ayan nan Allah subhanahu wata'ala yake cewa tir da abinda wayannan mutanen bani Isra'ila suka zaba wa kawunan su ta yadda suka canza imani da kafirci baghyan dan zalunci ko kuma baghyan dan hasada ko shine wancan ayan da ka hadace wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya saukar masa kan haƙƙin sa yake cewa am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli faqad ataina ala ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana baghyan dan zalunci baghyan dan hasada cewa an turo wannan annabin ba daga cikin su ba فباءوا على أي نزل الله من فضله على من يشاء من عباده أكن الله يا سوكر أن نبتنسا أكن ون ليسود أجتكم باينسا كافن سو يهودا ون فهمتن سشيني دا الله دجتكني ينا أصلا متعني سي إيمان ويسير ذا أون ببم يخدي أجرن سير تا يغاديش زما النبي باشيمون يسكتوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم aida Allah ya so da sai ya zabo wani hamshakin mai kudi kamar yanzu ya ce Bill Gates sai ya ce shine annabi Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik sune suke raba rahamar ubangijinka bayan nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wannan rayuwar ma da suke yi a duniya suke samun abinci suke ci Allah ya ce farlata ce na raba ta na bayar ballantana suke annabtan ma sai wanda suke so za a ba ba ruwan su ni ne wanda naga dama nake zaba shine Allah ya gaya maka cikin surat az-zukhruf Allahu yasrafi min al-mala'ikati ruslan wa min an-nas Allah yana zaba ni daga cikin mutane da mala'iku duk wanda Allah ya ga dama sai ya zabe shi koda ku kaninka ne ba ruwan Allah da wannan Allah subhanahu wata'ala ya yace mana amin fa ba'u bi gharabin ala gharab sai suka dawo da fishi akan fishi malame sai suka yi magana akan wannan wani fishi ne akan fishi abu na farko aka ce fishi na farko shine jayayya da kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kenan malame nabi suka ce a fishi fa ba'u bi gharabin ala gharab shine gharab na farko sun bautawa dan malaki gadab na biyu shine kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a aya ta gaba wanda akan ta ne kuma zamu kulla karatun mu na bana Allah subhanahu wataala yake cewa
wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa yakfuruna قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين
الله سبحانه وتعالى يتشي وإذا كيلهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين معنى الله سبحانه وتعالى يتشي يا يند وصو مسلمين سكتاموا إن يهوداوا ko suka samu wayannan kristawan suka ce musu ku yi imani da abinda Allah subhanahu wataala ya saukar mana na alqur'ani qalu sai wayannan yahudawan ko wayannan kristawan sai kaji suna cewa nu'minu bima unzila alaina mu zamu imani ne kawai da abinda Allah subhanahu wataala ya saukar wa da annabun wa yakfuruna bima wara'ahu sai su kafircewa abinda Allah ya saukar bayan littafin da aka bai wa annabin su ma'ana idan yahudawa ne sai su kafircewa littafin da Allah subhanahu wataala ya saukar wa da annabi Isa idan kristawa ne sai su kafircewa littafin da Allah ya saukar ma annabi Muhammadu bayan na annabi Isa alaihi salatu wassalam wa yakfuruna bima wara'ahu sai su kafircewa abinda Allah ya saukar a bayan littafin da aka saukar musu wa huwa al-haqq bayan wannan littafin da aka saukar gaskiya ne Allah ya kalubalanci duniya idan har akwai wanda yake ganin alqur'ani ba gaskiya bane an ce ya kawo irin alqur'anin idan kana ganin irin alqur'anin yayi yawa Allah ya ce ka kawo surori guda 10 chapters guda 10 irin nan alqur'ani
abin ya gagara Allah ya ce to ku kawo koda sura kwara daya irin na alqur'ani tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa karshen duniya ba za a samu ba shine Allah ya ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allati waquduha an-nasu wal hijara to shine Allah ya ce wa huwa al-haqqu alhali wannan alqur'ani gaskiya ne sannan wannan alqur'anin kuma musaddiqan limama ahu yana gaskanta abin da yazo a cikin at-taura yana gaskanta abin da yazo a cikin injila kul falima taqtuluna anbiya allahi min qabl Allah yace a tambaye su su yahuda wannan da wayennan kristawan me yasa suke rike suke suka rika kakkashe annabawan da Allah ya turo min qabl kafin nan in kuntum mu'minina idan kun kasance ku mu'minai ne so wannan dai ya nuna mana cewa wayennan yahudawan sun iyakan kokarin su bayan saukan wannan ayan ma na suka sha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun iyakan kokari domin abin da ya faru bayan wannan ayan ta saukan manzon Allah ya kara kwance musu zani yanzu ko sai suka shirya suka ce a gayyato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani tawo idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zauna inda aka masa shimfida to sai wani ya zagaya ta bayan katangar basan kamar nan katanga ne to sai wani ya zagayo ta nan baya sai ya dauko wani katoton dutse idan manzon Allah yana zaune misali anan sai a gurgo dutsen sai idan nan manzon Allah sai manzon Allah ya kowa ya huta sai riga sun je maha an haudin za a turo duk da za a turo din sai Allah ya ce malaika jibril je ka ga manzon Allah ya tashi a wurin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi bayan manzon Allah ya tashi a wurin shine suke cewa wai waye sanar da kai ne ka tashi a wannan wurin sai ce Allah Allah ya sanar da ni so akwai makirci da yawa wanda suka shirya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kowa nan wurin ya karanta sun sawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guba ko a cikin abincin sa sun dai abubuwa daban-daban wanda ganin sun kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin bai yiwu ba kuma ina ganin abinda zamu dauka kenan a karatun mu na bana zamu tashi a sabon kissa wal qarja akum musa bil bayyinati thumma taqassum al ijla min ba'dihi wa antum zalimuna Allah alhamdulillah alhamdulillah muna gode wa Allah subhanahu wataala da ya nuna mana to kashi to muje tambayan
alhamdulillah wala Allah ya saka da alheri abinda ka karanta da al'umma Allah ya ba mu cikon aiki da shi akwai tambaya za mu alka bara dai ne da yake ya shafi abinda ke gaba gare mu saura za a yi hakuri saboda addu'o'i da al'umma da za a yi
inda akwai wasu masu ma'ana ma ba laifi biyu ko uku amsa
alhamdulillah da farko wanda yana tambaya yana cewa assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya yace game da zakar fitr kai
na'am
mutum zai iya fitr kai a zakar fitr kai ya ba wani mutum a wani gari amma da kan ba zai isa wajen wannan mutumin ba sai bayan kwana biyu.
To, shi zakar fidda kai a fitar da ita a kai wani gari wanda ba zai kai ba har sai bayan kwana biyu ba fa'idan da ake nema ba kenan a cikin zakar fidda kai. Wayannan mutanen da ke rayuwa tare da kai su ne ake so a wadata su a kan ranar sallah ba sai sun je suna roke-roke ba ko kuma suna cikin zillimin me za su ci a ranar sallah wannan shine ya kawo fatawan ma za a iya fitarwa kwana biyu kafin sallah ko kwana daya kafin sallah din amma ka dauka yanzu ka ce zakar fidda kai ne a tura ta Sokoto ko a tura ta Maiduguri abun ba zai isa ba har sai bayan kwana biyu to wannan dai an saba wa hikiman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa ya shar'anta wannan zakana fidda kai Allah subhanahu wataala ya yafe mana
wannan yana cewa kamar yadda ya ji malamai na karantarwa cewa abinda mutane suka fi ci a area suka fi ta'amuli wajen cin shi da shi
a gari aka ce ba
a gari da shi ake fitarwa to kamar Fulani makiyaya da galibi wasu ma ba su shigowa gari nono ne madara abincin su to yaya su da kamfi da kai din a kansu
to gaba ɗaya nassi bai taka bai ce za a fitar da madara ba ko wani abu makamancin haka ai a cikin su filanin ai suna cin tuwo suna cin shinkafa ai kafin na baro gida kwandina an daina ko ana jin shingaba ana jin tuwari yanzu to da shi za a shiri karatun ya fito yanzu ai ka abun nan bar gida duka
alhamdulillah
eh ka abun nan bar gida
to alhamdulillah shi Bluetooth addu'a da mai shi addu'a
shikenan
eh shike
tambayoyi to ba ne ci gaba
akwai wayan da suka aika da sadaka da dama amma hususan akwai wannan ya aika da 500 iyalan Alhaji Sunusula din suna bukatar addu'a tutu da iyalansu akwai Malam Rabi shi ma ya aika da 500 suna bukatar addu'a tutu da iyalansu sannan iyalan baba Shaibu sun aika da sadakar naira 3000 saboda a sanya shi baba Shaibu din a addu'a din da lafiya da fatan Allah ya bashi lafiya sauran sadaka kuma ba sai an ambaci sunaye ba kowa dai da bukatunsa idan malamai sun zo za su sa addu'a Allah ya saka da alheri
alhamdulillah dukkan yabonmu da godiyanmu sun tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya nuna mana wannan rana ta 29 ga watan Ramadana wanda muke kulle tafsiri na bana godiyarmu ta musamman kai tsaye tana tafiya ne zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda ya ara mana rai da lafiya da numfashi da dama na iya tsayawa a gabanku dan karanta wasu daga cikin ayoyi na Al-Qur'ani game da fadan ma'anonin su gurgurdan abin da Allah ya iya sanar da mu godiya ta biyu tana tafiya kai tsaye zuwa ga alaran mu wanda ya shiga cikin Al-Qur'ani lungu lungu sako sako yana jawo ayoyi na Al-Qur'ani Allah subhanahu wataala ya saka da alheri godiya ta gaba tana tafiya kai tsaye zuwa ga masu masauki na a wannan gari mai tarin albarka yanda suka ta hidima ga mu da iyalanmu Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri musamman Alhaji Suraju da Alhaji Isiyaka da Alhaji Jamilu Allah subhanahu wataala ya saka ya musu da alheri kowa shaida ne a nan garin irin dawainiya da hidima da suka yi da ni har ma da iyalaina Allah subhanahu wataala ne kadai zai ya saka ya musu da alheri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah duk wanda baya gode wa mutane to ba zai gode wa Allah ba muna amfani da wannan daman mu mika godiyan mu gare su Allah subhanahu wataala ya saka ya musu alheri Allah ya biya musu bukatotin su duniya da lahira godiya ta gaba ina mika ta kai tsaye zuwa ga manyan manyan malaman wannan garin wanda ba wai danganin idansu ba sukan baro uzurorin su gaba daya sukan baro uzurorin su su zo wannan bigiran ba kuma wai dan na iya bane a'a dan dai su zo su kara min karfin gwiwa in iya yin wannan karatun in isar da sakon Allah zuwa ga al'umma ina amfani da wannan daman ne mika godiya na gare su musamman zuwa ga babban limamin wannan garin wanda yake baro dukkanin uzurorinsa ya zo wannan wurin mai bi masa malam Aminu Al-Qasim mai bi masa dai manyan malamai kamar su malam Habibu malam na malam Tukur da na malam Tukur Ismail da malam Nuhu ko duk da baya tare da mu a wannan wurin amma akwai wakilansa da yawa a wannan wurin duka tare muke yin karatu da su malam Bala duk da baya shigowa cikin mu ga mazauninsa nan anan baya Allah subhanahu wataala ya saka da alheri muna mika godiya ga dukkanin malaman wannan garin da suka ba mu gudunmawa na karfafa na karfin gwiwa na a ci gaba da wannan karatuttuka kuma inda ake ganin akwai abin da za a ja hankalin mutane ko akwai inda ake ganin kamar nayi tuntube sai a jawo hankalina shi yasa zaka ga wani zama in nazo zama a nan wurin sai na ce an ja hankalina kan abu kaza da na faɗa to in muna ƙara godiya ga wayannan malamai na wannan garin Allah subhanahu wataala ya saka ya musu da alheri godiya ta gaba tana tafiya kai tsaye zuwa gare ku kuma halarta wannan taron na tafsirin nan Allah subhanahu wataala ya saka ya muku da alheri kuka baro uzurorin ku da hidindimin ku teloli ne yan citta ne yan ashaba ne kai kowa dai yakan baro uzurorin sa ya zo wannan bigiran musamman yan uwa na filani kaje duba nisan tafiyan da suke yi
tako su zo wannan wurin ko su hayo kekuna ko su hayo babura Allah kadai ne zai iya saka nyama wayannan bayan Allah da alheri muna roƙon Allah subhanahu wataala gaba ɗayan ku da kuke halarta Allah ya saka nyama muku da alheri dukkanin wani damuwa da ke tattare da mu gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya dauki Allah ya dauki dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za mu manta ba akwai masu ba da sadaka sadaka naira 10 naira 20 dari 500 1000 dubai Allah subhanahu wataala ya saka nya muku da alheri Allah ya saka nya muku da alheri dukkanin sadakokin da kuka bayar Allah subhanahu wataala ya sa ya iso gare mu Allah subhanahu wataala ya saka nya muku Allah ya saka nya muku biyan bukatocin da kuke da shi a wurin Allah Allah subhanahu wataala ya biya muku abubuwan da kuke gudu a kawunan ku da dukiyoyin ku da zuru'o'in ku Allah subhanahu wataala ya dauke dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani bawan Allah wanda har yanzu ni ban san sa ba tun daga azumi 27 ga watan Ramadana kullun sai ya aiko mana da data ba mu san shi ba tun nan ban da aka turo in danna ko zan iya magana da shi amma yake dauka wannan ya nuna yana yi ne don Allah ba don a san shi ba Allah subhanahu wataala ya saka nya masa dalili Allah ya saka nya masa dalili kowa ya san yana data ke da tsada amma haka wannan bawan Allah yake turo datan da ake sa ma sauran mutane wanda ke garuruwa suke gani musamman ɗan Abuja ko da yaushe suna bibiyan mu sosai Allah subhanahu wataala ya saka nya masa dalili ɗan Kaduna ɗan Lagos ɗan Kano dika suna bibiyan mu
suna gani wannan
suna gani ta wannan abin da kake gani ake sawa dinnan Allah subhanahu wataala ya saka nya wannan bawan da alheri dukkanin bukatocin sa Allah subhanahu wataala ya biya masa bukatocin sa dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna ƙara mika godiyan mu ga ƴan uwa da abokan arziki da suke ta mana addu'a cewa ganin Allah subhanahu wataala ya kara mana sabati ya mana jagoranci akan wannan karatukan da muke yi dukkanin ƴan uwa da suke ta mana addu'o'i da fatan alheri muna godiya gare su sanan muna na'am muna kara mika godiyan mu ga ƴan uwan mu da suke ta lura da wannan hanya ƴan agaji da sauran ƴan sa kai da suke ta lura da wannan wuraren har ma da dan agaji na izala da yazo ya bada gudunmuwan sa kwanan nan da ya wuce ko kwanakin nan da suka wuce shi ma Allah subhanahu wataala ya saka nya masa da alheri sannan muna mika godiyan mu ga su wayanda suka tsaya tsayin da kai da kafa ake cewa koyani kai da bata kan ganin wannan tafsirin ya kammalu kamar yadda muke kammala shi a yau Allah subhanahu wataala ya saka nya masa da alheri kawai abubuwa guda uku zuwa hudu wanda zamu amfani da su a cikin mintuna uku haka mu ja hankali akai shi ne na daya kowane mutum musulmi ya sani neman ilimi a kansa wajibi yanda kake ganin muna zama a wannan wurin kai ma fa za ka iya in ka tashi kai karatu sabida haka kuma abinda addini yake nema shine kowane musulmi ya tashi ya nema ilimi kamar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa talabul ilmu faridatun ala kulli muslim wal muslimat neman ilimi wajibi ne akan kowane mutum musulmi namiji ne ko ko mace muna ƙara amfani da wannan daman wurin jawo hankalin ƴan uwanmu da mu tashi mu karatu kowa ya sani a garin nan akwai wurare daban-daban wanda ake yin karatu musamman ma dai wannan masallacin da kake gani ana yin karatu kusan kullum babu rana ta duniya wanda ba a yin karatu kana da dama ba register ake yi ba kudi ake biya ba ana yin wannan karatun ne don Allah kuma karatun gaba ɗayan sa awa ɗaya ne a rana daga karfe 8 na dare zuwa karfe 9 an tashi in lokaci ya ja shi ne karfe 8 da rabi zuwa 9 da rabi an tashi akwai sauran masallatai a unguwanni a wannan garin da ake yin karatuka dan uwa ka duka zawa kana halarta domin ka tsara ilimi Allah subhanahu wataala ya saka da alheri abu na gaba wanda zamu amfani da shi wurin jawo hankalin mu wanda mutanen mu ake ta ja baya shine matsala na zabi ƴan uwa da yawa an fisata an zuciya ana ganin cewa ba za a ƙara yin zabe ba wasu ma sun yayya ga katin zaben muna amfani da wannan daman mu ba ƴan uwan mu hakuri cewa abubuwan da aka yi a baya Allah ya yi amma fa mu sani in muka ce ba za mu yi zaben ba ka sani idan 29 ga watan Mayu ya zo kaga ma sunan watan ba Mayu ko daga nan sai ka fitar da Mayu ba ko in baka fito kai zabe ba to 29 ga watan Mayu din wanda za a iya zabo maka mayu kuma to fa za a daura maka su in kai kaki ka fito ka kada ƙuri'a kan waɗanda kake ganin za su iya yin wani abun alheri kaki zuwa ka zabe su to ina mai tabbatar maka 29 nan na watan mayu ko kai zabe ko baka yi zabe ba za a dauko wasu a daura maka kuma haka za su ci gaba da murza ka so gwamma ka fito din ma ka zaba wanda kake ganin in Allah subhanahu wataala ya yadda za a samu canji ko a baya an riga an yi kurakure ko wanda ana ganin in ba wani ba ba wanda ya sai ya gyarawa sai Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa abun ba haka bane ni ne kadai ka iya gyarawa ko ku dai ɗan adam ku yi abin da za ku iya yi wannan kenan abu na gaba shine mas'ala ta tsaro kowanne mutum da yake rayuwa a Najeriya Allah subhanahu wataala ya daura masa haƙƙi na tsaro kai abinda zaka iya yi wurin samar da tsaro a unguwanka me zaka iya yi wurin samar da tsaro a gidanka duk yanda zaka yi kai da wannan ne muke jan hankalin mutanen gari wayannan bayan Allah da suke tsayawa suna yin gadi ko vigilance ake kiran su ko da yan sa kai TTF da makamacin wannan da yan agaji a ƙara karfafan su mutanen mu a ƙara shiga wayannan aikace-aikacen domin ya zamanto kasar mu da jihar mu da yankin mu ya ƙara samun tsaro sosai mawadata sai sun sa hannun su a cikin wannan harka na tsaro din abinda wayannan bayin Allah nan suke nema yan gora ne yan barandani ne yan gariyo ne makamantan wayannan abubuwan mahukunta ko masu kudi a gari tallafa ma wayannan bayin Allah da shi abu na karshe shine haɗin kanmu ya fi komai muhimmanci idan ba mu da haɗin kai haka nan makiyan mu za su rika daidaita mu haka makiyan mu za su rika daidaita mu abinda ya faru tsakani na da kai malam Isa mu aje shi a gefe mu haɗa kanmu me za mu ciyar da juna gaba abinda ya faru tsakani na da Modibo wani abu ne daban mu tsaya yanzu menene za mu iya haɗa kanmu domin mu ciyar da al'ummar mu gaba mu ciyar da yankin mu gaba mu ciyar da jihar mu gaba mu ciyar da ƙasar mu gaba duk lokacin da aka ce mun raba kawunan mu to mu tabbatar halaka zai same mu shi yasa a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala yake cewa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها أبنى كرشي قوة يسا عرنسا واجب انساني ييو كسسا الدعاء ييو جهزا الدعاء ييو لوكال قمت انديكي الدعاء سنن يمكي لا يندكتكي كي الدعاء ما يسا النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام شيء النبي الله annabin Allah yana magana da Allah ko yana magana da Allah duk lokacin da yace Allah kai Allah zai sai muka ga gashi annabi Ibrahim yana sa kasarsa addu'a yana cewa rabbi ja'al hadal balada aminan bayan yace aminan sai yace warzuq ahlahu minat tamarat ko kenan a ce annabin Allah ma yana wa kasarsa addu'a da inda yake sama muna amfani da wannan daman wurin jan hankalin ƴan uwanmu da mu sa kasar mu a addu'a musamman a cikin ibadojin da muke jami'an tsaron nan ko da yaushe mu sa su a cikin addu'a suna da haƙƙi a kanmu domin mutum ne yake sadaukar da ransa wanda kai ran ne kake boyewa a gida su kuma ran ne suke turawa gaba a salwantar da shi kaga kenan wayannan bayin Allah suna bin mubashin addu'a Allah ya taimake mu akan iya sauke wannan za mu mika abin magana zuwa ga iyayen mu malaman mu da su
kafin nan
na'am molana
lalle ne ai malama Alhaji Sadiku godiya
Alhaji Sadiku
eh
na'am molana
eh to
masha Allah
na ba shi to masha Allah wancan kuma banda gudu da kada ba kuma
jama'a kamar yadda malam ya fada a'udhu billahi samiul alim wajhi karim minash shaitanir rajim
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الأمة المسلمين تبقى مهلكة wannan wurin tafsiri mai girma, wurin tafsirin da yau sama da shekara 40 muke haɗuwa a nan, malumanmu suke ankarar da mu, suke fadakar da mu, suke nutsar da mu, suke ƙara shiryar da mu game da al'amuran da suka shafi addininmu. Lalle lalle wannan wuri ba karamin wuri ne ba, wannan wuri ne wanda yake cike da alheri, wuri ne wanda yake cike da albarka, wuri ne wanda yake rahamar Allah da gafarar da take sauka a wajen a kowane lokaci. Tunda littafin Allah Qur'ani ake karantawa, ba ma wai a karanta littafin Allah kawai ba, a fassara shi al'ummar musulmi su ji irin hukunce-hukunce na addini wanda Al-Qur'ani ya kunso daga wajen Ubangijinmu ya zo mana da shi, wanda sai mun san wannan ne sannan za mu yi addininmu irin yadda ya dace, irin yadda Allah ke so, har mu samu dama mu rika kyakkyawan da cewa insha'allahu dan tashin alkiyama muna cikin masu samun tsira, saboda mun yi kaza wanda muka ji ana faɗa cewa abubuwan alkhairi ne a wajen tafsiri. Mun bar kaza, saboda abubuwa ne da aka gaya mana a wuraren tafsiri cewa ba abubuwan alkhairi ne ba. Wanda in ba don muna matsan malamai ba, in ba don muna zama kusa da su ba, wallahi duk ba za mu san wannan ba. Kuma duk wanda bai san wannan ba yana tafi da rayuwar shi kawai sakaka. Kamar yadda Qur'ani ke cewa irhumu illa kal an'am balhum adall, mutane su rika tafiya kamar dabbobi, ba abin da ka sa a gaba daga cin abinci sai shan abu mai daɗi, sai idan dare ya yi ka kwanta da iyali ka biya buƙatar ka, ƴaƴan ma da ake samu idan an samu da iyali ba kai namu da tarbiyyar su ba, ko shi kirki ko kar shi kirki, gashi nan mutane sun cika duniya musamman a nan arewa. An cika duniya da ƴaƴaye wanda ba a sa ido a kansu, ba a kula da tarbiyyarsu, ba a tura su makaranta, ko in an tura su makaranta ba a biyan kuɗin makaranta, wanda zai sa malamai su ji daɗin karantar da su, a ƙarshe a kore su, su shiga layi suna ta yawo, su zama ƴan daba, su zama ƴan zara suka da sauransu. To wallahi ka shirya, in kana daga cikin waɗanda kake sake ƴaƴanka haka kamar ƴaƴan dabbobi, babu kulawa, babu damuwa da cewa menene tarbiyyarsu, ina suke zuwa, ina ne wajen hirarsu, su waye abokan yawonsu, da ina aka gansu, wurin da bai dace ba ka yi musu fada. Wallahi in baka zamanto haka ba, to ka shiga dubu ma ba ka shiga uku ba a gobe lahira in ta taimaki kiyama ta yi. Ubangiji Allah ya kiyaye mu. Menene mafita? Wallahi babu mafita sai zuwa irin waɗannan wurare na karatu cika da tafsirai da ake yi. Ya jama'a, ƴan uwa, musamman matasa da sauran manya wanda suka san abin da suke masu hankali, ku sani fa cewa wannan abin fa ana yi saboda ku ne. Wallahi ana yi saboda ku ne, saboda halinku ya gyaru, ayyukanku ya yi kyau, don tashin alkiyama ku shiga cikin inuwar Allah. Tunda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, sab'atu yazilluhum Allah yawma la zilla illa zilla, al-imamun adil wa shaqun nasha'a fi ibadati rabbih. Kun ga abin da aka fara fara da aka sabi shi gaba na kirki mai adalci, wanda yazo na biyu aka ce saurayi mataki, wanda tunda ya taso daga kankantar da yana kunciya ya shagaltu da yin ainihin ibadar Ubangiji. To dalilin da yasa ake zuwa nan kenan, don a gyara halinku, a tace shi, a tankade shi cikin yardan Allah, wanda ake ganin shi da kaman ba mai hali na kirki ba ne, a dalilin zuwa irin waɗannan wurare halin mutum ya gyaru, ya zama wanda zai amfani kansa, ya zama wanda zai rinka shiga cikin waɗanda yake ba shago'insa ba ne, shago'in iyayensa ne, su ruka haɗa kafaɗa da kafaɗa da shi, ana shawara da shi, ana jin daɗi. To saboda haka don Allah, don annabi, mu yi ƙoƙari rayuwarmu ta yi kyau, mu yi ƙoƙari rayuwarmu ta amfane mu, mu yi ƙoƙari rayuwarmu ta amfani ƙasarmu. Saboda me? Saboda kowa ya zauna a lafiya a cikin ƙasa. Jama'a ku dubi irin halin da muka samu kanmu a ciki a Najeriya a halin yanzu. Ku duba irin yadda abubuwa suka tabarbare, abubuwa suka lalace. Ku duba yadda abin da bamu taɓa tsammani ma za a yi shi ba na ƙarana, ku duba yadda ake yin shi a halin yanzu. Abin da ma a cikin Qur'ani ma sai dai a ce shikenan walau khalaqakum wa ma ta'malun, amma ba za a fayyace cewa daga cikin abin da kuke yi ne akwai kaza, akwai kaza. Yanzu an samu waɗanda yake a Najeriya mun ji irin duk wanda suka yi luwaɗi. Masu luwaɗi an halakar da su, masu zina an halakar da su, masu tauye mudun awo an halakar da su, masu menene, masu menene, masu menene, malam menene ne, menene menene duk gashi nan. Amma ba mu ji an ce a baya a cikin Alkur'ani an gaya mana ga wasu mutane sun fito da suke shan jinin mutum, suke shan jinin mutum wai don su samu duniya, mulki ko kuma kuɗi. Ba mu ji ba sai a Najeriya yanzu muke jin labarin su. Ba mu ji wanda aka ce ana girba musu ƴaƴan mutane jarirai ɗan sati ɗaya wai a yi musu sabulu da shi su dinga wanka da shi saboda su samu mulki ko su samu dukiya. Ba mu ji wannan ba, ba mu ji wannan ba sai a yanzu muke gani a wannan ƙasar. To wallahi in ba cin albarkan irin waɗannan wurare da ake tafsirai daban-daban-daban-daban, tafsiri kuma na gyaran tarbiyya da gyaran halaye, ba tafsiri na haɗa kan mutane a raba su, tafsiri na cuta gaba da tsiyayya tsakanin mutane ba irin wannan ba, tafsiri na gyaran tarbiyya. Wallahi in banda irin waɗannan wuraren, wallahi da ake zuwa ake saurara Allah yake taimakon mutane, halinsu yake gyaruwa, da ba mu san iya inda al'amarinmu zai zama ba a Najeriya duk gaba ɗaya. Saboda haka don Allah, don annabi, don Allah, don annabi, in dai da gaske ne muna neman gafaran Ubangiji kuma da gaske ne, in dai da gaske ne muna neman rahamar Ubangiji kuma da gaske ne, to mu yi kokari wannan abubuwa da muka kwaikwaya na alhairi a cikin watan Ramadana mu ɗauke su mu tafi da su har bayan watan Ramadana. Watannin da za su shigo a ga halinmu ya canja, aikinmu ya canja, maganarmu ma ya canja, haƙurinmu ma da an maka abu kai baka bari wai kai mai zuciya. To yanzu aka cewa an maka sai da kai dariya ka kada kai saboda ka zama wanda watan Ramadana ya gyara shi. Allah Ubangiji ya gyara mu gaba ɗaya. Don Allah, don annabi, don Allah, don annabi, amfanin zuwa wannan wuri kenan. Idan ka zo wannan wuri ba kai amfani da irin abin da aka faɗa ba, to fa shi kenan ka shiga cikin masu azara. Ubangiji Allah ya kiyaye mu. Don Allah, don annabi, mu shiga cikin wannan manzon Allah zai alfahari da mu a gobe lahira in tashi da kiyama ta yi. Mu shiga cikin waɗanda zai manzon Allah zai alfahari da mu a gobe lahira in tashi da kiyama ta yi. Ta hanyar yin abubuwa mai kyau wanda Allah ke so, wanda shari'a ke so. Don Allah, don annabi, don Allah, don annabi, wannan shi ne kiran mu gare ku, shi ne nasiha mu gare ku. Muna fatan Allah ya sa an ji, Allah ya sa kuma a yi aiki da shi. Bayan nan kamar yadda malam ya faɗa, ya ambaci wasu mutane da suke ta taimako. Babban abin da ake so a cikin wata ramadan zama shi ne taimakawa, taimakawa, taimakawa. To yanzu ma gashi da yammacin nan, da yammacin nan sai daga cikin ƴaƴayenmu Alhaji Sidiku ya aiko da dubu ɗari. Dubu ɗari yace a raba shi a wannan tsakanin duk gaba ɗaya. Tsakanin malamai masu tafsiri da masu jan baki da sauran manyan malamai da sauran ya suna shi ne gobe ake tarabawa, ake tarabawa, ake tarabawa. To irin wannan dukiyar muke so. Akwai irin shi da yawa a nan gari. Wasu sun yi an sani, wasu kuma suna yi a koye. Da Allah a ci gaba da yi a fili da a koye ɗin. Saboda akwai talakawa, akwai mabukata masu yawa. Ku kuma da Allah ya baku, ya baku ne ba don kun fi kowa ba, ya baku ne don ya jarraba ku. To muna fatan Allah ya sa a ci wannan jarrabawan albarkar manzon Allah. A cikin bayanin da malam ya yi kun ji ina faɗan magana su Isiyaka Bai da ɗan uwansa guda biyu Raja da kuma Jamilu. To Allah kaɗai ya san abin da suke masa, daga shi sai su sai Allah, kuma yanzu ma suna kanyi. Saboda haka muna fata su ma Allah ya musu sakayya. Akwai sauran samari matasa ga su na tsewa a angon nan wanda sun bada gudunmawa a wurare daban-daban na tafsirai. Akwai misali kamar su Alhaji Isa Barau, akwai su Alhaji Tajin Mai Biredi, akwai su Alhaji Nasirul Adan dan wajen Sunusi, akwai su Anas dan gidan Tarihu mai amfani, akwai su Nazibi dan gidan Alhaji Ibrahim, akwai su gasunan barkadai wanda sun aiko da gudunmawa, sun aiko hatta yara kanana
ɗan kullama
irin su Zaharuddin dan gidan Shaibi, irin su Mahmud abokin sa, gasunan da sauran wanda ba mu ambata ba, wallahi mun ta ganin sakon su wannan ba bayan abin da suka fitar na zakka, wannan sun bayar ne a wuraren da ake tafsirai, a taimaki malamai masu tafsirar, a taimaki masu zuwa sauraron karatu da sauransu. To muna fata Allah ya karfafe su, Allah ya sa su ci gaba, Allah ya sa kar su gajiya, albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna fata ga sunan dai da yawa, suna zuwa amfana, zuwa amfani da sauransu duka, kowa da kowa ya yi, kuma kowa da kowa an gani. Muna fata Allah ya saka musu da alheri, sa Allah ubangiji ya kara albarka a dukiyarsu, Allah ubangiji ya sa kullum gaba za su yi, kar Allah ya sa su baya, albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan lokaci ne na banfala na gaba na tebadi, wannan lokaci ne na yi wa Allah godiya. Ku yi hakuri mu gama, an fara azumin nan da mu kaman wasa, za mu kai karshe ba ba mu sani ba. Yau gashi Allah cikin iko shi ana yin addu'a na karshe na rubuta tafsiri tare da mu. Wannan babban abin ayi wa Allah godiya da ya kanta. Muna fata duk addu'a da ake a kullun din nan da kasar mu Allah ya sa Allah ya amsa.
Amin.
Shugabannin mu da gwamnonin mu da sarakunan mu da duk wanda yake jibinci al'amari da shugabanci, Allah ya masa jagora.
Amin.
Allah ya kare shi. Talakawa kuma da muke bi da dadi ba dadi, saboda Allah ya ce a bi su. To muna fata mu ma Allah ya kara mana hakuri, Allah ya kara mana ladan hakuri, Allah kuma ya saka mana, Allah ya biya mana, Allah ya zaba mana shugabanni na kirki wanda za su tausaya mana. Bayan su fa, addu'o'i da ake na neman gafara, addu'o'i da ake na neman rahama, addu'o'i da ake na neman a ce an shiga cikin wanda ake ɗan tasu a ƙarshen azumi, Allah ya sa duk mun dace. Duk wanda ya zo nan Allah ya sa mun dace. Allah ya sa mun dace. Sarkin mu Allah ya taimake shi. Allah ya taimake shi ya masa jagora. Allah ya ƙara gyara halayensa. Allah ya ƙara daidaita shi ya bashi mashawarta na kirki. A tsaron sai na Rasulullah. Abin da ya sa ya karkace Allah ya kiyaye. Duk wanda yake ba na kirki ba, yake kusa da shi, Allah ya daɗa shi. Allah ya sa na kirki ne za su zo kuma su magana a rinka ji, kuma rinka yin aiki da shi. Alfarman sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ‘Yan sanda da sojoji da NSS, mai ake cewa NSS, civil defense, ana gani ko da menene kuma zora, road safety da wane ne kuma?
JTF
da suwaye, wanda kullum muna bacci su suna na gidansu a bude, hatta ‘yan agaji da ‘yan vigilanti, Allah ka san su suna yi ne don kishin jama’a, don kishin gari, don jama’a su zauna lafiya. Allah ku kishin ka taimake su ka sa albarka a cikin aikinsu. Allah sa a dalilin wannan nauyi da hidima da suke makasa, Allah ta zuwa gaban kaɗan, Allah mai da manyan mutane a rayuwa. Albarkar manzon Allah, ‘ya’yanmu da suke makarantu, Allah ya ba su jarabawa mai amfani, wanda suke neman aiki, Allah ya ba su aiki mai albarka, wanda za su zo su amfani mutane, su taimaki mutane, su amfana, ka zata amfana da su gaba ɗaya. Albarkar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, limamai da malamanmu. Suma Allah ya taimake su, Allah ya kara musu fahimta, Allah ya kara musu basira, Allah ya kara musu jagoranci. Abinda zai taɓa mutunci su Allah ya kiyaye, kuma abinda zai taɓa mutunci mu Allah ya kiyaye. Albarkar manzon Allah, duk wanda ya zo nan daga cikin gari ko bayan gari, ko wanda ubansa ko uwansa ko ɗan uwansa ko malaminsa ko surukinsa ya mutu, Allah ya bari ya gafarta mishi, Allah ya yafe mishi. Albarkar manzon Allah, yau da nan ka ce mu ko Allah ubangiji ya gafarta mishi, Allah ya yafe masa. Albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan gari Allah ya ba mu zaman lafiya, wannan gari Allah ya ba mu zaman lafiya. Duk anguwan da ke garin nan Allah ta zauna lafiya,
amin.
Gidajen da suke garin nan Allah ta zauna lafiya,
amin.
Daurukan mu da ɗakunan mu duk Allah ya sa mu zauna lafiya, yadda Allah ya yi mana baiwa. Din dai mutum mugu ne ko dan fashi ko wani abu, wallahi sai zai je wani gari ya je ya yi. Amma duk dan fashin da yake zai yi kiwa ya fashi a cikin garin ka fancan, wallahi ba zai ɗaya ko biyu ba sai Allah ya tura shi. Wannan addu'a ne na manya wanda suke mana tunsu ne. Sai zai je bayan gari ya yi in yana so ya zauna lafiya. Amma duk dan fashin da ya shigo cikin ka fancan, yadda zai yi fashi a dani mutane,
wallahi alƙawari ne na Allah manya sun yi addu'a Allah ya riga ya karba sai Allah ya tona shi sai Allah ya kunya ta shi sai Allah ya tona shi ubangiji Allah ya kiyaye mu amin da samu cikin zaman lafiya amin da samu cikin zaman lafiya amin dukkan iyayenmu da kakanninmu da malumanmu da shugabanninmu da jama'a azo maza maza bayan sallah azo a cigaba da karatu an ce gemu baya hana mene baya hana ilimi gemu baya hana mene baya hana ilimi ko kana da gemu kazo ka tsuguna yau ka dauki daya gobe ka dauki daya jibi ka dauki daya don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun aliman aw muta'alliman aw mustami'in aw muhibbin fala takun khamisan fatawra wadala yake kokari a cikin jama'a kullum ka zama kana cikin mutane guda hudu kar ka zama kai ne na biyar din in ka zama na biyar ka zama halakacci Allah ya yi wadala yake kokari ka zama kai ne malami ne ba da karatu idan baka zama malami mai ba da karatu ba ka zama kai ne kake sunkuyawa a gaban malami kana daukan karatu tun baka zama haka ba ka zama kullum in aka ce ga wani magana na ilimi ana yi ka zama mai karkatar da kullun ka kana saurara don ka ji me ake faɗa don kai aiki da shi ya maka amfani in baka zama haka ba to ka zama duk lokacin da aka ce ga malami 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 ne kike ka zama to kana kaunan da ko ya sani ko bai sani ba in da ake malami ne kike to ka rika sawa a zuciyar ka baka da masoyi a duniya bayan iyayenka sai wannan malamin in kai haka to ka tsira wala ta kun kamitan sai ka zama na biyar sai ka halaka wanne ne na biyar ne wanda shi ba malami ba ba mai neman ilimi ba ba mai sauraron ilimi ba ba mai son malamai ba a'a shi malaman ne ma yake injinin su daga an ce wannan malami ne sai ga yana cin haushi ko ya je ma yana masa sharri da ƙarya da cin fuska da cin naman sa da sauransu da sauransu to wannan dan wuta ne dan wuta ne dan wuta ne tun daga duniya Allah ya kiyaye wallahi abin da dai haka fara cikin wuta sai dai ya tuba kuma da fata don Allah ayi kokari ayi kokari Allah din ci wuri ilmu wannan Allah ya taimake mu Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana Allah ya ba mu ji da rikewa a ƙarshe Allah dai ƙara saka mu wanda suka yi kodin sadaka da rai dan ba liman shi ma ya sa albarka daga nan sai mana jama'a ku hakuri ai kai da zama ku ba za ta mana goma sallallahu alaihi wasallam ko da za a ce wala kula ba na idina ne zan ba amma shi ma na ba shi hakuri saboda gaskiya lokaci a guri ga malamin ku shi ma ba zuwa Allah duk jigiran da ake tafsiri a wannan gari Allah duk malamai da ke suke tafsiri Allah ya kara musu ilimi Allah ya saka musu kai mu musulmi Allah ka haka mu Allah ka hana mu lalacewa Allah wanda kai musu rahama a wannan wata Allah ka sare mu Allah wanda ka gafarta musu a wannan wata Allah ka sare mu Allah wanda zaka yantar Allah ka sare mu ya yi mu Allah ka musu albarka Allah ka amfana bayan mu Allah ka amfana bayan mu da gaban mu jama'a ku duka hidima din da aka yi wanda aka yi anan waɗannan ƙannana mu da malam ya ɗauka suka ɗauki nauyin sa bayan manya da aka bishi da Ebola isa ya sa da kawo 40,000 sirajin ayi alisa da ya kawo 100,000 shi dai aka ɗan yayyafa a nan shi ma malam bai karatu ba duk ma ido ya gani ba wanda za mu tsaka tare ba imam mamu da da gida da ɗalibansa to saboda ido ya gani shi sai muka ce dan mu na abu kuna kallon muka ce dan wuri muka ce a ba sauran almajiri su kenan Allah ya saka musu alheri Allah duk wanda ya kawo sadaka a nan Allah Allah ka biya bukatun sa Allah duk wanda ya zo wannan wato ko bai bayar ko ko ba Allah ka biya bukatun sa Allah duk wanda ya tafi ciki da wannan karatu ko a ina yake Allah ka biya bukatun sa malamin mu ne wanda gari duk Allah ka biya bukatun sa cikin wannan kara masa imani ya mu Allah ka musu albarka yan kuma mun fara ne cikin zuwa daga daji Allah muna roƙonka Allah muna roƙonka Allah ka sa da suka lafiya su koma lafiya shanu da tumakin su Allah ka yada su ɗayan da suke cita da wanda suke tumakin da wanda suke provision da duk ɗan kasuwa Allah ka taimaka musu ɗayan mu da suke aikin gwamnati Allah ka daba musu wanda suka yi taya in su amin na ba mutum ana tuku Allah ka sa a biya su kan sa da grafiki wanda na da kwai taloli kungiyar taloli Allah ka taimaka musu masu mulbaru Allah kuma ya gyara hannu kungiyar masu mulbaru Allah ka taimaka musu
Salatu alaikum. yan kwallon Allah ya sa lokacin sallah za su je kwallon su dawo su kwallo ألا ما إنك أبو تهب الأقوى خاف أنا ألا ما إنك أبو كريم تهب الأقوى خاف أنا ألا ما إنك أبو كريم تهب الأقوى خاف أنا في جهة سيد الأنام ولكن في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وإن أذهب النار وأدخلنا في نجمع الأبرار يا عزيز يا جبار يا رب العالمين صبوا فقلت لأن بدأ الخاتف الفاتح ألا بدأ بها شيء نجد في الدنيا أما هاتف من أفضل زينا كم ألا هذا أقول يا
بابا شكون اللي جاب لنا دي